نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
منا يمتشي نشاء بقوي قوات رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لك مكزوا مدينة دبو نايا لتريه لدى أربعين دهولو wanda sai daidai da bakwai ne ko bakwai ko takwas
takwas
wanda sai daidai da takwas ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano dan ci gaba da karatu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan sura mai girma suratul baqara inda jiya muka karanta wato aya ta 219 zuwa 220 kusan dai anan lokaci yayi mana halin sa bayan da muka iya muka hakura muka tsaya da haka yau insha Allah za mu tashi ne daga kan aya ta 221 wala tankihul mushrikati hatta yu'min Allah madaukakin sarki yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala tankihul mushrikati hatta لا يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا وأوتوا حرثهم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
ممتاز. كافي مفسر وطنا آيوي كمان دي يندا yanayin karatun yake tafiya, mukan yi kokari mu ga ayoyin da suka gabata me suke kunshe da shi na darussa wanda ake so al'umman musulmi su dauka a cikin waɗannan ayoyi. Darussan gaskiya suna da yawa a cikin waɗannan ayoyi da muke ta karantawa. Yanayin lokacin ne lokaci ne mai albarka, kuma ba lokaci bane mai yalwa. Ga kwanakin har sun fara yin bankwana, shi yasa sai dai a ɗan takaita gwaggwadon abin da za mu ɗan fa'idanta cikin waɗannan kwanaki masu tsada. Ayar da muka karanta jiya aya ce da ta ƙunshi bayani game da wato hukuncin giya da caca, wanda ɗaya ce daga cikin ayoyin da aka fara jefa shakku da kokonto a cikin zukatan ainihin wato musulmi game da abin da ya shafi giya da kuma caca. Akwai aya ɗaya da muka karanta cikin suratul Nisa, wanda ita kuma aya ce da ta yi ƙoƙari wajen rage yawan shan kayan maye. Shi yasa sai aka sanya dokar rashin shan kayan maye dab da lokacin wata sallah. Sannan sai kuma muka koma cikin suratul Ma'ida, muka ɗauki aya wanda ita ce ta zama ta ƙarshe game da haramta shan giya da dangoginta da caca da dangoginta gabaki ɗaya. To, a cikin wannan aya za mu fahimci musulunci addini ne da yake umartar mutane da abin da yake akwai maslaha a cikinsa. Dukkan wani abu da kaji musulunci ya yi umarni da a yi shi, to akwai maslaha mai ɗimbin yawa a cikin yinsa. Kamar yadda duk lokacin da kaga an hana yin wani abu, musulunci yana hana abin da yake zamantowa a cikinsa akwai cutarwa mai tarin yawa, ko cutarwa gaba ɗaya, ko kuma cutarwar ita tafi yawa a ciki. Wannan yana daga cikin irin tsarin addinin musulunci. Addini ne wanda yake ƙoƙarin jawo al'umma dukkan abin da zai zama musu maslaha a rayuwarsu ta duniya, maslaha a rayuwarsu ta gobe alkiyama. Sannan addini ne wanda yakan duba kuma abin da duk zai zama barna, ya zama ainihin wato masifa, ya zama halaka ga al'umma a rayuwarsu ta wannan duniya da kuma a rayuwarsu ta gobe alkiyama, yana ƙoƙarin jan hankali ya kuma hana wannan abu. Komai daɗinsa, komai daɗewa ana yi, komai yadda aka, komai wato duk yadda ku aka saba da wannan abu. Wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin manufofin addinin musulunci. Na daga cikin maqasidush shari'a, wato manufofi na addinin musulunci shine wato awo tsakanin maslaha da mafsada. Wato musulunci daga cikin manufofinsa shine ko da yaushe ana so mutum ya dinga auna amfanin abu da kuma sharrinsa. Mai hankali duk abin da ya auna ya ga sharrinsa ya fi amfaninsa yawa, to dukkan mai ma'abocin hankali yakan nisanci wannan abu. Don haka wannan yana daga cikin manufofin addinin musulunci, auna abin da yake a cikinsa akwai mafsada da maslaha. To har ma akwai wata ƙa'ida ta irtikabu a khaffud dararai, duk lokacin da ma aka samu mafsada guda biyu, in ya zama abun kwata-kwatansa duk gaba ɗayansa barna ce, kuma mutum ya tsinci kansa a yanayin da dole sai ya yi, to sai a duba menene ya fi dama-dama a cikin wannan abin, sai mutum ya aikata. Ma'ana wace mafsada, wace barna ce ta ɗan fi sauƙi-sauƙi, sai mutum ya aikata. Wannan dai yana daga cikin manufofin addinin musulunci. Na daga cikin abin da muka koya cikin waɗannan ayoyi shine taimakekeniya tsakankanin musulmi al'amari ne mai matukar muhimmanci. Addinin musulunci yana kiran mu zuwa ga mu kama hannayenmu, mu ciccibi junanmu, mu taimaki junanmu wajen yin ayyuka na alkhairi. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wannan yana daga cikin abin da addinin musulunci yake kira mu zuwa gare shi. Kuma wannan ayoyi da muka karanta sun yi ishara zuwa ga haka. Abu na biyun ƙarshe da nake so in fito mana da shi na darasi shine taimakon raunana da suke tsakankanin musulmi. Daga cikin abin da wannan ayoyi da muka karanta jiya suke jan hankalinmu shine mu zamto muna da taimakekeniya. Haka Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar, akwai mawadata, akwai talakawa, akwai raunana, akwai masu ƙarfi, akwai ƙanana, akwai manya. To duk lokacin da aka ce kana da ƙarfi, to so ake ka agaza, ka tallafi, ka tausasa wa na ƙasa wanda yake mai rauni. Duk lokacin da aka ce kana da wadata, to ana so ka kalli hannunka na dama ko hannunka na hagu, ka duba su wane ne kuma waɗanda suke su kuma masu ƙarancin wadata, sai ka zamto kana taimaka musu. Da haka akwai taimakon raunana musamman marayu waɗanda suka rasa iyayensu da za su ɗauki nauyin rayuwarsu ta yau da kullum, ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, kula da lafiya da iliminsu. Wanda Allah ya ɗora wa alhakin haka ya rasu. To kada al'umma ta ƙyale irin waɗannan yara su lalace. Kada a ƙyale irin waɗannan yara ga raɗaɗin rasuwar iyaye, ga kuma raɗaɗin rashin agaza musu da taimaka musu cikin al'umma. Aƙalla a ɗauke musu damuwar rashin iyayensu. In dai ta fuskar ci da sha da tufatarwa da kula da lafiyarsu da iliminsu, su ji kamar iyayensu ba su rasu ba. Domin al'ummar da suke rayuwa a cikinsu al'umma ce mai jin tausayin marayu. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisai masu tarin yawa ya yi bayani game da falala da daraja da roman da ke cikin kula da maraya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafinul yatimi ka hataini fil janna. Haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya daga hannayensa ɗan yatsunsa masu albarka yace da ni da wanda yake daukan nauyin maraya haka muke da shi a cikin aljanna. Kaga na farko Annabi ya tabbatar da cewa mutum dan aljanna ne. Sannan a cikin aljanna ma yana daga cikin wanda za su zauna a VIP, domin aka ce tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam haka kaga yana cikin ɗan ajin tubarkalla. Dan haka taimakon maraya abu ne wanda yake da matukar muhimmanci. Shi yasa ƙungiyoyin nan na kula da marayu na unguwanni suna faranta min rai. Ina jin daɗin in ji unguwanni sun ɗau ɗamara, an samu wasu bayin Allah da za su bayar da lokacinsu wajen neman sauran wayar da kan sauran ‘yan uwa jama’ar gari wajen su kawo tallafi don a isar zuwa ga marayu da ake da su da kuma waɗanda shekaru da babu ta cin musu ga rauni na rayuwa, ga rauni da suka samu, da haka don a tallafa musu. Sannan abu na ƙarshe da za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta shine mu yi hattara da cin dukiyar maraya. Ba ƙaramin bala'i ba ne taɓa dukiyar maraya. Duk yanda mutum ya kuskura ya taɓa dukiyar maraya, to akwai ya ciwa kansa wuta balbal. Kamar yanda Allah maɗaukakin sarki haka ya ambata. Innal ladhina ya'kuluna amwalan yatama zulman. Allah ta'ala ce innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Duk wanda ya salwantar da dukiyar maraya ba wai iya cin ba, duk wata hanya da mutum ya bi a madadin ya tausaya wa wannan yaro maraya, ya tallafe shi dan abin da aka bar masa a taya shi riricawa da kula da shi har ya girma a danka masa, a'a ya zamto mutum yana daga cikin wanda zai sake jefa wannan maraya cikin kangin bala'i banda wanda maraya yake ciki, to lalle Allah ta'ala ya ce a shaida wa duk wanda yake taba dukiyar maraya ba da niyyar ya gyara ta ba, ba da niyyar ya haɓaka ta ba, ba da niyyar ya ƙara inganta wa maraya ita ba, to wallahi ya taro bala'in da dauya zai iya dauka su. Allah madaukakin sarki ya tsare. Allah madaukakin sarki ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna. Wala tankihul mushrikati, kada ku auri mata mushrikai hatta yu'minna, har sai sun yi imani. Wala amatun mu'minatun, baiwa mu'mina khairun min mushrikatin tafi mushrika tafi wato ya mushrika alkhairi walau a'jabatkum koda ita wannan mushrikat ta burge ku wala tunkihu almushrikina Allah ta'ala ya ce wa iyaye da waliyai kada ku wato wala tunkihu almushrikina kada ku aurar da ƴaƴanku ga wasu mushrikai hatta yu'minu har sai mushrikan nan sun yi imani wala abdun mu'minun Allah ta'ala ya ce kai waliyin ƴa ka aurar da ƴarka ga bawa mu'mini khairun min mushrikin ya fi ka aurar da ita ga ɗa mushriki walau a'jabakum koda ku ya burge ku ulaika waɗancan mushrikan yad'una ila an-nar suna kiran ku ne zuwa ga wuta wallahu shi kuma Allah yad'u yana kiran ku ila al-jannati zuwa ga aljanna wal maghfirati da kuma zuwa ga samun gafara bi idnihi da idninsa wa yubayyinu ayatihi lin-nas haka Allah ta'ala yake yin bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkaruna dan su wa azantu wa yas'alunaka Allah ta'ala yace suna tambayarka anil mahidi game da jinin haila ul kace da su huwa azan jinin haila jini ne na cuta kazanta ne fa'tazilun nisaa ku kaurace wa mata fil mahidi a lokacin da suke jinin haila wala taqrabuhunna Allah ta'ala yace kada ku kusance su hatta yatuhurna har sai sun tsarkaka fa idza taqaharna idan suka yi tsarki fa tuhunna ku zaike musu min haythu amarakumullah ta inda Allah madaukakin sarki ya umarce ku inna Allah lallai haqiqa Allah yuhibbu tawabina Allah yana son masu yawan tuba wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu tsarki nisa'ukum matanku harfun lakum gonaki ne gare ku fa tu harfaku ku zaike wa gonakinku anna shi'itum diyan da ku ga dama wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kawunan ku aikin alkhairi wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa'lamu ku sani annakum mulaquhu haqiqa ku masu haduwa ne da shi wa bashiril mu'minina Allah yace kai bushara ga masu imani Allah ka samu a cikin su
amin
tun daga kan wannan aya ta 221 har zuwa kusan aya ta 242 in ban manta ba wannan shi ma faifai ne guda Allah madaukakin sarki wato wani faifai ne wani CD ne guda da Allah ta'ala ya shigo da wasu mas'aloli wasu al'amura masu matukar muhimmanci a cikin waɗannan ayoyin har da abinda shine asalin dan adam samuwar dan adam shine aure to tun daga nan aka fara bayanin auratayya aka fara bayanin mu'amala da rayuwar auratayya din aka shiga bayani game da ainihin wato saki aka shiga bayani game da ila'i da kuma idda duk a cikin waɗannan ayoyin in Allah madaukakin sarki ya ba mu aran lokaci duk zamu ji cewa duk waɗannan ayoyin sun kunshi waɗannan bayanin dake dake Allah madaukakin sarki ya ce wala tankihul mushrikati wala tatazawwaju ayyuhal muslimin al mushrikati abidatil awsan Allah madaukakin sarki yana yin kira na musamman zuwa ga musulmi yace kada ku auri mata mushrikai masu bautar wani Allah masu bautar gumaka Allah madaukakin sarki yace wala abdun wala amatun mu'minatun wato hatta yu'minna har sai sun yi imani babu wani kyau ko wani quality wata sifa ta nagarta da zaka kalla a wajen mace mushrika da zata kayatar da kai har ta saka aure ta Allah madaukakin sarki yana cewa wala tankihul mushrikat ya ku musulmi kada ku auri mata mushrikai hatta yu'minna wato hatta yu'minna har sai sun yi imani abinda kawai zai sa ka auri mushrika to sai ta tashi daga zaman ta mushrika ta zama mu'mina to wannan kasantuwar ta mu'mina lalle akwai abin burgewa akwai abin ban sha'awa tattare da ita tunda ta sufantu da sufar imani. Allah madaukakin sarki ce wala amatu mu'minatu wa'lamu anna anna amatan anna imra'atan mamlukatan, mace wadda take baiwa ba ya ba, wadda take baiwa matalauciya mummuna ba mai kyau ba, ba yar wani babban family ba, to auranta mu'minatan billah amma fa tayi imani da Allah, khairun, Allah ta'ala ce a gaya maka auranta yafi alheri min imra'atin mushrikatin, sama da auren mace mushrika kyakkyawa yar dangi mai kuɗi. Ka auri baiwa ba ya ba, baiwa mummuna yar talakawa ba yar dangi ba amma mumina, auranta Allah ya ce a gaya ma yafi alheri sama da ka auri ya mai kuɗi yar dangi kyakkyawa amma mushrika ce, kasantuwar ta mushrika duk ya dagula lissafi. Allah ta'ala yana gaya ma haka, walau wa in a'jabatkumul mushrikatu al-hurra, koda kyau kuɗi dangantakar wannan mushrikar ya burge ka, babu burgewa ga duk wanda ya san me ake nufi da rayuwar aure, me kake so ka kafa ko ka dasa a rayuwarka ta auratayya, babu ganganci da kasadar da zai sa ka auri mushrika ko da ba hana ka ba. To ballantana Allah ta'ala ya hango ma hadari da musiba da wato ƙarshen aqibal al'amarin ba mai kyau bane na kulla alaka ta auratayya tsakaninka da mushrika. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ma ka duba wata wato wata marar kyau mummuna wadda ba yar kowa ba amma fa tana da imani, auranta yafi alheri sama da ka auri yar babban gida mai kuɗi kuma mai kyau amma kuma mushrika ce. Wala tuzawwiju nisa'akumul mu'minat, sai Allah ta'ala ya sake dawowa kan iyaye da waliyan ƴaƴa mata. Allah ta'ala ce kada ku aurar da ƴaƴanku mu'minai, kada ku aurar da matanku mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah, waɗannan matan ƴaƴa ne ko bayi, to kar ku aurar da su ga mushrikai. Babu wani abu da mushriki yake da shi na nagarta na wata sufa kyakkyawa, kuɗi ko mulki ko isa da zai sa a ɗauki ƴa mumina a bashi auranta, bai isa ba yayi kaɗan, dukka sai ta mushriki, duk kuɗin mushriki, duk mulkin da yake ji da shi haramun ne wata wata musulma mumina ta makalkale ta ce ba wanda take so sai shi, haramun ne iyaye saboda san abin duniya da zarmewa wajen san abin duniya su ɗauki ƴarsu nagartacciya mumina su aurar da ita ga mushrik, ga mushriki. Wannan combination din bai yi ba, Allah madaukakin sarki ya haramta wannan hadaka, ya haramta wannan combination hatta yuminu, abinda zai sa kawai a dauka a bashi ba kudin sa bane, abinda zai sa kawai a dauki ya a bashi ba kyan sa bane, abinda kawai zai sa a dauki ya a bashi ba mulkin sa bane, imani da Allah ne kadai zai cancantar da shi a dauki ya mu'mina a aura masa. An fahimci haka? Saboda aure shine tubalin ginin al'umma, duk wanda yake so ya haifi nagartattun ƴaƴa to dole sai ya koma wannan foundation din daga nan zai faru. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin Abi Huraira, hadithin Imam al-Bukhari da Imam Muslim, manzo Allah ya ce tunkahul mar'atu li 40, ana yin auren mace fa dan ɗayan abu hudu ne, duk wanda kaga yayi aure ɗayan abu hudu ne yasa ya aure wanda ya aure. Tunkahul mar'atu li 40, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana auren mace ne dan ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu, limaliha, ana auren mace don kudinta. Wali hasabiha, ana auren mace don ainihin wato darajarta da matsayinta da danginta. Wali jamaliha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana auren mace don kyanta, zuƙeƙiya ce, tsaliliya ce. Na hudu, annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana auren mace ne don addininta da nagartarta. Sai annabi ya ce fadfar bi zati dini taribat yadaka, ka auri mai addinin nan ko da babu abin hannun. In ka ga mai addinin nan ka yi maza-maza ka aure ta ko da ba ta da kyau. In ka ga mai addinin nan ka aure ta ko da ba ƴar wani ba ce, domin idan ka auri mace ba ta da addini, saboda kawai tsaliliya ce shi sa ka aure ta, za ka yi annadamu alama fata. An fahimci wannan? Idan ka auri mace saboda kudinta ko saboda kudin iyayenta ko saboda wata alfarma, saboda ta fito daga wani babban gida, kasantuwar ka auri ɗan gidan za ka iya samun wata alfarma. Wallahi ina gaya ma ɗan uwa, za ka yi annadamu alama fata. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Shi yasa annabi ya ce duk wanda kaga yayi aure ɗayan hudun nan ya aura, ɗaya daga cikin dalilan nan guda hudu ne yasa ya aure wanda ya aura. Amma duk in ka je ka kalli rayuwar auren, ka kalli yanda suka gudanar da ita, babu wanda yake morewa, yake ɗanɗanar daɗin rayuwar aure irin wanda ya aure mace mai addini mai kyawawan halaye. Shi yasa annabi ya ce fadfar bi zati dini taribat yadaka. Shi yasa daga nan ake fara gino rayuwa. Kana so ka huta nan gaba, an gano cewa kashi 90 cikin 100 na farin cikin rayuwarka yana da alaka da matar da ka aura. Dan haka ba karamin ganganci bane, ba karamar kasada bace ka auri duk wanda kaga dama kawai saboda ranka ita yake so. Ba yanzu zaka kalla ba, ƙarshen akibar al'amari zaka kalla. Wace ce za ta zama farin cikin ka nan gaba? Wace ce za ta tarbiyyantar da ƴaƴanka su zama nagartattun ƴaƴa nan gaba? Ba waɗanda ba wadda kana tufka tana warware maka ba. Domin in ka auri wadda ba ta da tarbiyya, ba za ta iya ba da tarbiyya ba. Fasidu shay'i la yu'ti, mai yin kankara tuwo bai kyautar mara. Wata Hausa ce wannan. Mutumin da shi sai an gama abinci an kwashe, sai ya zo ya dinga kankare na can ƙasan, irin ƙanza-ƙanzan yake kankarewa, zai iya ma kyautar marato, zai iya ma kyautar malmala? To ina yi ganta shi ma faƙidu shay'i la yu'ti, ba zai yi baka auri ɗan duniya kawai saboda a lokacin ita ranka yake so, kuma kai tsammanin wata nagarta a rayuwarku ta aure ko a rayuwar ƴaƴanka. Wannan rashin nagartar sai ya yi reflecting a rayuwarka da ta ƴaƴanka, ba daidai ba ne ka jefa kanka cikin ramin halaka. Don haka idan kai nagartacce ne, to ka auri nagartacciya. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ka ji wani irin zubi na wata aya, ka ji wani irin usulubi da Allah ya zuba a wannan. Wannan aya too much kenan. Nagartacce ya duba nagartacciya ya aura, wannan combination ya yi ya hau. Amma a dubi nagartacciya, nagartacce ya auri wata ifritu min al-jinn, wannan combination din gaskiya bai ba, wannan combination din bai ba. Mutumin kirki mala, hafizin alqur'ani, nagartacce, ina tabbatar ma in ya auri wanda ba nagartacciya ba, to tilawan nan tasa sai ta warware. Mutum ya da kansa ya auri wanda za ta sa mai ba haifa tension ba, haifa transformer. Sa akwai mata masu sa mutum haifa transformer. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya ma wala tankihul mushrikat. To a ƙarƙashin wannan aya za ka gane ashe karka kuskura ka auri wanda ba ta da nagarta. Tana ta
tana tikar rawa tsirara a TikTok ita kade kai kuma a TikTok ka garo matarka wallahi zakai annadama alama fata wala tankihul mushrikat har ka kuskura ka aurwar da ba ta da nagarta matikar kai nagartacce ne har sai in ta tuba ta zama nagartacciya alamomin nadama sun bayyana a tattare da ita tubanta ya bayyana to attaibu ala dhanb kaman la dhanba la wanda ya tuba daga zanubi kaman wanda ba shi da zanubi Allah madaukakin sarki ya ce wa iyaye masu kwadayi masu kallon mai abun hannu ya nagartacciya ya mai tarbiya amma a duba wani kazami a bata auren sa saboda kawai yana da kuɗi a duba wani matsafi a auren masa da ita wannan duk abubuwa ne waɗanda sun saba da ka'idojin musulunci shi yasa a can Allah ta'ala ce al-khabithatu lil-khabithin kazaman mata na kazaman maza ne wal-khabithuna lil-khabithat kazaman maza ai ba wanda ya kamata su aura sai kazaman mata ba gori tsakanin su ko akwai dama can a tasha suka hadu dan haka in zai mata buyagi ita ma tai masa buyagi dama duk san makal mu hadu kawai a rufa juna asiri ba to na to babu alfarma a can aka hadu shikenan Allah ya shirya dai a zo a ci gaba da tafiya sai Allah ta'ala ce aqwat tayyibatu lit-tayyibin tsarkakan maza babu wanda suka dace su aura irin tsarkakan mata tsarkakan mata ba mazan da suka dace da su ba sai tsarkakan maza ulaika mubarrauna mimma yaqulu haka Allah ta'ala yace Allah ba daukakin sarki yace wa alam husani anna abdan mu'minan bawa baki ka san su laraba a ce ma baki shi ma wata matsala ce mai zaman kanta ba ma wai ka zama bawan ba kuma bawan ma baki an fahimta Allah ya kara mana yadda mu baka ke ko mas'ala ba a baki bace shi sa annabi ya ce ya kar racism rasnadis wato racism wato abinan bambancin launin fata annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga nuna cewa babu wani bambanci tsakanin fari da baki baki da fari sai da tsoron Allah an fahimta to bawa mu'mini amma fa bawa ne baka fata amma fa mu'mini ne ma afaqarihi tare da bakin talaucin da yake tare da shi wallahi alazim ka dauki yarka ka bashi khairun shi yafi alheri min mushrikin sama da ka dauki yarka ka ba wani mushriki matsafi ko da yana da awar musulunci amma kowa ya sani matsafi ne yana tsafi yana bokanci ya yadda da bori yana zuwa wajen gokaye saboda yana da kuɗi saboda yana da mulki saboda wani fitaccen dan siyasa ne ka dauki yarka mu'mina mutuniyar kirki ka dauka wallahi ka duba wani labora ka duba wani masinja ka duba wani direban ka ka duba wani mai gadin ka wanda sai ka zo kai hon ya zuge gate din kofa ka shiga sannan ya zuge ya mayar ka dauki yarka ka bashi da ya ji kiran sallah za ka ganshi yayi alwala ya tafi masallaci wallahi ka bashi yarka ya fi ka dauki yarka ka ba wani mai kudi irin ka ko wani mai mulki irin ka amma mushriki Allah ta'ala ya ce a gaya maka haka wa'lamu anna 'abdan mu'minan ma faqadihi khairun min mushrikin wa in a'jabakum al-mushrik koda ko wannan mushrikin fa ya burge ku duniya tana yi da shi yana da wasu abubuwa da suke jan hankalin mutane su ake yayi kuma gashi an bashi su to koda akwai wannan kada wannan abin hannun nasa ko abin da zai burge ku ya sa ku dauki yarku mu'mina ku auren masa da ita ulaika almuttasifuna bishirki rijalan wa nisaan yad'una kull man yu'ashiruhum ila ma yu'addi bihi ila an-nar wa inna masu wannan sifar ta shirka masu siffa ta shirka da Allah ta kafircin nan to mazan su da matan su ko da yaushe suna kokarin jawo duk wanda yayi mu'amala da su zuwa ga abin da zai jefa shi cikin wuta duk wanda ya mu'amalance su to zai yi kokarin za su yi kokarin jawo shi zuwa irin hanyar da suke kai kazama ta shirka da Allah ta ainihin wato hada Allah da wani abauta shi sa Allah ya ce ulaika yad'una ila nar za su sa mutum musifar san duniya za su sa masa rashin imanin sa da lahira ko su sa imanin sa da lahira yayin rauni za su sa shi ya dinga aikata abubuwan da da yana kyamar su saboda zama da madaukin kawwa musamman mu'amala ta auratayya kullun ana tare to akwai yuwa tasirantuwa da wanda kake zaune da shi ko dai shi shi yasa idan ka aurar da yarka ga mushirka ga mushriki kar kai mamaki in tayar da wata rana ka aurar da yarka ga dan bid'a wallahi kar kai mamaki dan wata rana ta zama wata kasurgumi kasurgumar yar bid'a kada ka yi mamaki ka aurar da yarka ga dan shaye-shaye ko wanda yake aikata wasu muggan laifuka in an waye gari ta fada cikin wannan laifin kar kai mamaki domin zai yi iya bakin kokarin sa ya rikidar da ita ta zama irin sa dan ba zai ji dadin rayuwa da ita ba shi yana fasadi ita tana gyara so zai so duk inda ya nufa ta nufa nan gurin shi sa Allah ta'ala ce ulaikal muttasifuna bishirki rijalan wa nisa'an to sune wanda ya da'una kullaman yu'ashiruhum duk wanda ya hulda da su duk wanda yace zai yi mu'amala da su za su yi kokarin jawo shi ila ma yu'addi ila bihi ila nar zuwa ga hanyar da za ta kai mutun zuwa gidan wuta wallahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yad'u ibadahu shi kuma Allah yana kiran bayin sa ne ko da yaushe ila dinihil haq zuwa ga addinin sa na gaske almu'addi bihim wanda zai kai su ila aljannati zuwa ga samun aljannar Allah wa maghfirati dhunubihim da kuma samun gafarar zurban su bi idnihi da iznin Allah wa yubayyinu ayatihi Allah yana yi muku bayanin ayoyin sa wa ahkamihi Allah ta'ala yana yi muku bayanin hukuncen sa linnasi ga mutane likai ya tadhakkaru dan su wa'azantu faya'tabiru su dinga daukan izina mun ji wannan ayar sai Allah madaukakin sarki ya shiga aya ta gaba sai ya ce wayas'alunaka suna tambaye ka anil mahidi game da mace mai jinin haila Anas ya ruwaito hadisi yake cewa yahudawa sun kasance idan matarsu tana jinin al'ada ba sa cin abinci tare da ita ba su zama da ita a gida guda da mace ta shiga cikin yanayin al'ada to sai dai a ware ta can wani gidan daban ba za su zauna da ita a gidan ba sannan ba za su ci abinci da ita ba to shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam game da ya ya kamata a mu'amalanci mai jinin al'ada in mace tana jinin al'ada ya ya kamata mijinta ya mu'amalance ta ya kyamace ta irin kyamar da yahudawa ke yi wa matansu ya guje ta irin gudar da yahudawa suke wa matansu sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ka san Allah madaukakin sarki yana yi da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar sai Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka mutanenka suna tambayar ka anil mahidi game da jinin haila yas'alunaka anil haid shine anil mahid ay yas'alunaka anil haid wa huwa ad-damu alladhi yasilu min an-nisa'i jibillatan ko jibillatin fi awqatin makhsusa shi jinin haila wani jini ne da yake fitowa mata na dabi'a ne ba na rashin lafiya bane a wasu lokuta na musamman su mata sun sani to suna tambayar ka idan mace tana cikin wannan yanayi wace irin mu'amala abokin zamanta zai yi mata domin ga irin mu'amalar da yahudawa ke yi wa matansu qul lahum ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu ba su amsa huwa adan mustaqdir ka gaya musu jinin hailan nan cuta ne kazanta ne ya durru man ya karabu yana cutar da duk wanda ya kusance shi zai ji wari akwai yana dauke da kwayoyin cuta Allah da kansa ya ce azan cuta ne in ba kazamin namiji ba wani namiji ne matarsa tana fitar da jinin al'ada kuma zai kuma mu'amalance ta. Allah ta'ala ce ka gaya musu jinin al'adan nan na farko ne azan cuta ne sannan azanta ne in ba kazami ba babu wanda zai iya mu'amalantar mace a irin wannan yanayi. Fajtanibu jima'an nisa'i muddatal hayy fa'tazilun nisa'a ka gaya musu su kaurace wa matansu a lokacin da matansu suke wannan jini na al'ada hatta ya duhurna ay hatta yanqati ad-dam har sai jinin ya dauke fa idan qata ad-dam idan jinin ya dauke wa tasalna suka yi wanka. Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah idan jinin ya dauke suka yi sarki fajami'uhunna to sai ku tara da su fil mawdhi'il ladhi ahallahu Allah lakum ta gurin da Allah madaukakin sarki ya halatta muku ku mu'amalance su wa huwa al-qubul ladhbul shine mu'amalanta su ta gaba ba ta baya ba inna Allah yuhibbu ibadahu al-mukthirin min al-istighfar wa tawba. Allah madaukakin sarki yana son bayinsa masu yawan neman gafara sa da tubansa. Allah ta'ala yana son bayinsa masu kokarin tsarkake zuciyarsu da kuma tsarkake zahirinsu. Tsarkake zuciya shine istighfari da tuba. Wa yuhibbul mutatahhirin sannan wa yuhibbu ibadahu almutatahhirin. Allah ta'ala yana son bayinsa masu tsarki alladhina yabta'iduna 'anil fawahish wal aqdar sune wa'anda suke nisantar alfasha suke kuma nisantar kazanta. Allah ta'ala yana son wadannan bayi. Allah yana son mai tuba mai yawan tuba. Allah yana son sa. Allah yana son mai yawan tsafta mai yawan tsafta ya tsaftace jikinsa ya tsaftace tufafinsa ya tsaftace muhallinsa. Allah ta'ala ma ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa thiyabaka fatahir ana son ka zaman to dan gaye kar ka zama kazami kar ka zama kana tafiya da datti kar ka dinga tafiya kana wari kar ka dinga baka aswaki bakinka yana doyi fatiti bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khamsun min alfitra abubuwa guda biyar suna daga cikin fitrar musulunci. Annabi yace alkhitan kaciya wa nistihdad da aske gashin wato wato mara wa natful ibd da tsige gashin hammata wa qassu sharib da datse gashin baki. Me ne biyar wa natful ibd shine tsige gashin hammata sai kuma aswaki wayannan duk suna cikin fitrar ta musulunci. Inna Allah jamilun yuhibbul jamala wani sahabi yace ya bakin Allah ina so ne in na fito kar in ga wani ya kere ina so in ga na sa kaya masu kyau komai nawa daidai kuma naji kana ta magana girman kai ya bakin Allah tsafta da zama cikin rashin datti wannan shi ma girman kai ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a girman kai shine gam wato baqrul haq wa gamtin nas wato kin gaskiya da rena mutane wannan shine girman kai. Amma wancan Allah yana son wannan inna Allah jamilun yuhibbul jamala Allah kyakkyawa ne yana son kyau da haka Allah yana son masu tsafta shi yasa zaka masallaci gyara. Allah ta'ala ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku ci ado lokacin da zaku je dukkan waje wato masallaci wajen ibada kar ka je da tsamin hammata kar ka je kai aiki kai leguranci kai gumi kai sumunci kar ka je duk ka je gareji wato da abun nan datti da kuma maiko na kalikanci ka taho masallaci kai sana'an nama da kifi kana karni ka taho masallaci wajen ibada ya zama gurin bautar Allahnka. Allah madaukakin sarki kana je masa cikin yanayin da ya kamata a je wa Allah madaukakin sarki yanzu kofa da mai martaba sarki aka ce an gayyace ka zaka je ai ina ganin zaka yi shigar da ta kamata wanda ta kure a daka ballanta na za ka zo gaban Allah subhanahu wataala ma sai ka sako yar shara ko ka sako tirifata ko ka sako wani kaya na bacci ko mutum sai ya saka kayan bacci ya zo masallaci sai ya sallah kuma sai ya saka wayancan masu kyau bonono kenan ko inna Allah yuhibbu at-tawwabin ka zamto bawa mai yawan tuba dan kullun kana yi wa Allah laifi ka zama mai tuba mai yawan tuba ga Allah madaukakin sarki bisa laifukanka na fili da na boye kanana da manya sannan ka zama tubawa mai san tsarki ka tsarkake zuciyarka ta hanyar istighfari da neman tuba sannan ka tsarkake ainihin wato a jikinka da zahirinka kuma. Allah madaukakin sarki yana son ainihin wato masu tuba, masu yawan tuba yana son kuma masu tsarki. Allah ta'ala ce nisa'ukum harfun lakum, matanku gonakinku, matanku gonaki ne gare ku. Jabir ya ruwaito hadisi yace Yahudawa sun kasance suna cewa duk mutumin da yazo mu'amala da iyalinsa, mu'amalar aure, sai ya sadu da iyalinsa ta baya, amma ta gaban su ya sadu da su, amma style din ta baya ya biyo, wai shike sa an tashi haifan yaro sai a haifi ahwal. Ahwal shine harara garki, an gane ko? Za ka ga mutum kaman kai yake kallo nan, ku can haka yake kallo wurkilili ko yawa. To wai abin da yake sa a haifi da wurkilili ko harara garke shine wai wanda in an zo saduwa, to lokacin da aka zo saduwa da mahaifiyarsa an sadu da ita ta baya, to shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar cewa zai kewa mace ta baya matakar ba ta dubura mutun ya mu'amalance ta ba, wannan ba zai zama laifi ba in mutun yayi shi. Me yasa? Sai Allah ta'ala ce nisa'ukum, ay matanku harfun lakum, gonaki ne gare ku. Dan haka yanda mai gona yake zuwa gona ya share gonarsa, yayi ya abin nan, yanzu kai kaga maganar samun mace ta gari ya kuma dawowa. Yanzu duk mutumin da zai ce manomi yana samun gona mai ni'ima, ya samu gona wanda kasar ta akwai fertility, ya samu kaza saboda ya samu yabanya da amfani mai kyau mai yawa, sannan kai kuma gonar da zaka dasa ƴaƴanka kuma sai ta zama kaza ma gona. Yanzu kaiwo kanka adalci, kaiwo ƴaƴan da za a haifa adalci, ya zama gonar da zaka dasa ƴaƴanka a haifo ma ƴaƴanka kazamar gona ce. Allah ta'ala ce matanku kaman gonanku, gonaki ne gare ku, domin nan kuke zuwa ku dasa ainihin ƴaƴanku. In ka tara da ita, in Allah ya kaddara za a samu ɗa, sai ainihin wato maniyin ya shiga cikin mahaifarta, yana nan kwana 40 ya rikide ya zama gudan jini, daga kwana 40 din nan kuma ta biyu ya rikide ya zama tsoka a kwana 43. To daga nan kuma sai Allah ta'ala ya aiko mala'ika sai a busa masa rai. Da haka matanku gonakinku ne, nan kuke zuwa ku dasa yabanyanku, nan kuke zuwa ku dasa ƴaƴan da za ku haifa nan gaba, waɗanda za su zama masu jin kanku, masu tausayinku, masu taimakonku, masu taimakon addini, ababen alfaharinku, ababen alfahari wa al'ummar da suke rayuwa a ciki. Da haka fa'atu harfakum annashitum, wancan magana ta Yahudawa ƙarya ce, inji Allah yace ku zai kewa matanku duk yadda kuka ga dama, ko ta gaba, ko ta baya, ko a tsaye, ko a kwance, duk yadda kuka so, matukar ba ta dubura, karka kuskura ka dinga mu'amalantar iyalinka irin mu'amalar mutanen annabi Lutu. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce tsinanne ne duk wanda yake luwadi da matarsa, wanda wannan yana daga cikin musibar da yanzu mata suke yawan tambaya. Miji ya je a ina ya koyo wannan tabi'ar mummuna, sai ya zo ya ce wa matarsa ai babu komai, ai a haramun ne a wanda ba matarsa ba shine aka haramta masa, amma ita tunda halali ne sai ai zai iya mu'amala da ita, sai ya dinga yin luwadi da matarsa wal iyazu billah. Wannan kazanta ta muna na kware da gaske, haramun ne, haramun ne, haramun. Ba ta je bane namiji ya dinga zai ce wa matarsa yana yin luwadi da ita. Makalul harf, gurin da ake haifa ƴaƴa ai ba dubura bace. Da haka Allah ta'ala ce fa'atu harqakum, ku zai kewa mace kunku annashitum, duk yanda kuka ga dama, yanda kuke so. Fa yakhruju min ay tad'una an-nutfata fi arhami ay nisa'ukum mawdi'u zar'in lakum, tad'una an-nutfata fi arhamihinna, a cikin mahaifarsu kuke ajiye maniyin. Fa yakhruju minha al-awlad, daga cikin mahaifarsu kuma ƴaƴayen da kuke haifa, mazansu da matansu, wani ya zama injiniya, wani ya zama alaramma, wani ya zama likita, wani ya zama ɗan kasuwa, wani ya zama kaza, duk daga nan ake ƙyanƙyaso su bi mashi'atillahi, daga nan damar Allah. Fajami'uhunna, da haka kun tashi mu'amalantar iyalanku mu'amala ta aure, to ku mu'amalance su fi mahallil jima', ta gurin da ake tarawa da su faqat, wa huwa al-qubul, shine gaba, bi ayyi kayfiyatin shi'tu, ta duk irin style ɗin da kuke so. Wa qaddimu li anfusikum a'malan salihah, ku gabatar wa kawunan ku ayyuka nagari, hatta wasan da zakai da iyalinka kafin ka mu'amalance ta, shi ma yana daga cikin wa qaddimu li anfusikum. Addu'ar da zakai, annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yazo zai mu'amalanci iyalinsa sai yayi addu'a, wato yace Allahumma jannibna shaytan wa jannibish shaytana ma razaqtana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in qaddira bainahumul walad, idan an kaddara za su samu da'a wannan tarawar da suka yi lam yadurruhu shaytanu abadan shaytan ba zai cutar da wannan dan ba har abada da kai na cikin waqaddimu li anfusikum in mutun yazo tarawa da iyalinsa yayi wannan addu'a dan ya korewa dan saraban shaytan ta tare da shi an gane ko bi mura'ati awamirillah ku gabatarwa kanku ayyuka nagari ta hanyar kula da wato umarnin Allah wa khafullaha ku kuma ji tsoron Allah shine wattaqullaha wa alamu kusani annakum mulaquhu lilhisab za ku hadu da Allah dan yayi muku hisabi yawmal qiyamati ranar alqiyama wallahi duk abinda kuka aikata karami da babba yana nan a rubuce kai ka manta ba laiku ba su manta ba wa inna alaikum lahafidin kiraman katibi wa bashiril mu'minin Allah yace kai wa mu'minai albashir irin wayannan bayanan mu'minai ne kai suke gane irin wannan language din na Allah kuma su kadai ne da sun ji suke zuwa su aikata Allahumma ja'alna minhum wa bashiril mu'minina ya muhammad kai wa mu'minai albashir ya kai annabi muhammad bima yafrahuhum wa yasurruhum da duk abinda ka san zai faranta musu rai min husnil jaza na kyakkyawan sakamako da Allah ya musu tanadi fil akhirati al akhira abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon kauce mata ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon ainihin wato ya bamu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon riko da ita ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata Allah ya biya bukatunmu na alkhairi Allah ya karba azumunmu Allah ta'ala ya karba sallolinmu Allah ya karba addu'o'inmu bukatunmu na alkhairi Allah ya fi mu sani Allah ka biya mana wayanda suke cikin damuwa ta rayuwa Allah ta'ala ka fitar da su marasa lafiya na gida da asibiti Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ba su lafiya wayanda suka rasu kuma iyaye da kakanni da maluma da ƴan uwanmu baki ɗaya maza da mata Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ta'ala ya sa mu cika da imani ya Allah muna roƙonka ka ba mu cikakkiyawa a duniya ya Allah ka ba mu cikakkiyawa a lahira Allah karka sa mu a cikin wuta ya Allah karka sa mu a cikin wuta Allah ka ba mu aljanna ba dan halinmu Allah ka ba mu aljanna ba dan halinmu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله